Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Kuna ma dai iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Litinin 16 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarin.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daram akan kudurinsa na janye sojan Amurka daga kasar Siriya, duk da kalamin da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar inda ta gabata kan wani barikin sojan Majalisar Dinkin Duniya da ke arewacin kasar Mali. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, James Comey, ya ce shugaba Donald Trump baya da cikakkiyar tarbiyya da kamun kan da zai iya shugabancin Amurka, kuma akwai shaidar da ke nuna cewa shugaban ya taba yunkurin hana doka ta yi aikinta.
To, kanin labaran kenan. To, ko me yasa jamhuriyar Niger mai arzikin uranium ke son kafa tashar makamashin nukiliya?
To, gaskiya ta fi ƙarfin Niger wannan wuta saboda ECOWAS ake sonta.
Za kuma aji cewa an kama wasu makamai da wasu da ake zargi da kisa a Filatin Najeriya.
An kama shi sai ya gudu mana, yana kan gudu sai na harbe shi da bindiga. Gaskiya wanda suka saka na cikin wannan halin sun gudu, na shiga wani hali ne.
Allah shi kyauta. Idan kuma mun koma Niger, za a ji cewa hukumomin kasar na ci gaba da murkushe ƴan fafutuka. Idan mun sake koma Najeriya kuma, za a ji cewa an fara kamfe ɗin zaben shekara ta 2019 a fakaice. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirinsa na ilimi ga kowar ɗan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daram akan kudurinsa na janye sojan Amurka daga kasar Siriya, duk da kalamin da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. Wata mai magana da yawun fadar Sarah Huckabee ta ce daman matsayin Trump bai taba canjawa akan wannan lamarin ba, don haka har yanzu yana nan akan shirinsa na janye sojan Amurka din daga Siriya. A jiya Lahadi ne dai shugaban Faransa din Macron yake cewa kwanaki goma bayan da Trump ya bayyana aniyarsa ta janye sojan, Faransa ta neme shi da ya sauya shawarar ya kyale sojan Amurka su ci gaba da zama a Siriya, kuma ya yarda. Sai dai kuma daga bisani shugaban na Faransa ya nemi ya gyara maganar tashi, inda ya ce kasashen nasu biyu na ci gaba da zama a kan turbar ganin an murkushe mayakan ISIS don maido da zaman lafiya a Siriya. Kasar ta Faransa dai ta bi bayan Amurka da Ingila wajen kai farmaki a kan Siriya a ranar Asabar ɗin shekaran jiya. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata akan wani barikin sojan Majalisar Dinkin Duniya da ke arewacin kasar Mali. An kashe akalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a lokacin wannan harin da aka kai akan barikin da ke Timbuktu, kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji 7 na Faransa. Rundunar sojan Faransa ta ce maharan sun nuna kwarewa sosai wajen shirya kai farmakin, wanda ya hada da shigar burtun da suka yi na sanya kayan sojan Majalisar Dinkin Duniya na rundunar da ake kira MINUSMA. Har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta dauki alhakin kai harin, ko da yake an san cewa akwai kungiyoyi masu matsanancin ra'ayi da dama da ke zaune a yankin da abin ya faru. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, James Comey, ya ce shugaba Donald Trump baya da cikakkiyar tarbiyya da kamun kan da zai iya shugabancin Amurka. kuma akwai shedar da ke nuna cewa shugaban ya taba yunkurin harin doka ta aikin ta. Haka kuma Comey ya zargi shugaba Trump da cewa shi ba mai iya fadar gaskiya bane. Duk waɗannan kalaman na Comey suna zuwa ne a cikin hirar da tashar talabijin ta ABC ta yi da shi a jiya, yayin da ake dabda fitowa da wani sabon littafin da ya rubuta da zai nuna rawar da ya taka wajen binciken rawar da Rasha ta taka a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016, da wanda ya gudanar game da sakonnin email na ‘yar takarar jam’iyyar Democrats, wato Hillary Clinton, da kuma zantawarsa da shugaba Trump a bara kafin shi Trump din ya kore shi daga mukaminsa na shugabancin FBI. Trump dai ya musanta akasarin duk waɗannan zarge-zargen na Comey, ciki har da wanda ya yi na cewa ya kori Comey ne don ya ƙi tsaye da binciken da yake yi akan tsohon mashawarci kan harkokin tsaro Michael Flynn. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar mayakan Taliban ta ce sam ba sauran wata maganar sulhu tsakanin ta da gwamnatin kasar Afghanistan, sannan kuma ta nemi mutanen kasar waɗanda suka gaji da yakin da kasar ta jima tana fuskanta da cewa su gujewa zaben ƴan majalisar wakilai na kasar mai zuwa, wanda Taliban ta ce sojan da Amurka ke iko da su ne suka shirya shi. Sanarwar da ‘yan Taliban ɗin suka bada ta biyo bayan tayin da shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya yi ne a ranar Asabar da ta wuce, inda ya sake neman ƙungiyar Taliban da cewa ta fito ta shiga zaben na ranar 20 ga watan Oktobar wannan shekara a matsayin jam’iyyar siyasa. Wannan tayin na shugaba Ghani, wanda tun cikin watan Fabrairu ya yi shi, ya sami yabawa sosai daga ciki da wajen ƙasar ta Afghanistan. Sai dai ‘yan Taliban na ci gaba da yin watsi da tayin a bisa hujjar cewa har yanzu Afghanistan na ƙarƙashin mamayen dubban sojojin ƙasashen waje, waɗanda duk wasu ƙudurorin siyasa da na soja su ne suke yanke shawara a kansu. Tsohuwar shugabar Koriya ta Kudu ta yanke shawarar cewa ba za ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin ɗaurin shekaru 24 da aka yanke mata ba, bayan da aka same ta da laifin cin hanci da rashawa. Kafar dillancin labarai ta Yonhap ce ta rawaito a yau Litinin cewa tuni tsohuwar shugabar Park Geun-hye ta miƙa takardar janye buƙatar ɗaukaka ƙarar bayan da wata ƙanwarta ta nemi a yi hakan a ranar Juma'ar da ta wuce. Sai dai kuma duk da neman a janye maganar, har yanzu ana shirin shirya zaman sauraron ɗaukaka ƙarar da yake lauyoyin da ke ƙarar na neman ganin an ƙara tsananta hukuncin da aka yanke mata. Da sun ce akwai laifukan da ake zarginta da ba a taɓo su ba a cikin shari'ar farko da aka yi mata. A bara ne dai aka tilastawa tsohuwar shugabar ta Koriya ta Kudu sauka daga mulki bayan da aka gano cewa ta haɗa baki wajen ƙulla wata almundana tsakaninta da wani amininta mai suna Choi Soon-sil, inda suka nemi zunzurutun gudunmawar dala miliyan 70 daga wasu cibiyoyin cuwa-cuwa waɗanda ke neman wata alfarma daga gwamnati.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar, inda kasar mai arzikin uranium ta kaddamar da shirin kafa tashar makamashin nukiliya, har ma hukumar tantance makamashin nukiliya ta kai ziyarar sa ido. Silabarma gare ka.
Kwanaki goma za a shafe tawagar ƙwararrun na IAEA na bincike akan zahirin abubuwan da ake da su a bayyane, da kuma waɗanda ke rubuce a rahoton da hukumar Haniya mai kula da sha'anin makamashin nukiliya a jamhuriyar Nijar ta aike wa hukumar IAEA, kamar yadda shugabar hukumar Madam Zainabu Mindaudu Sule ta bayyana.
Kama wajen haraka network wannan na wuta wanda a gare mu yanzu, wai yanzu in aka zuba mishi wutan nukiliya yana iya tsaya koko ba zai iya ba? In ba ya iya, menene ya kamata a yi? In an ɗauki fannin kare lahiya ɗan adam, shi ma menene gare mu cikin gari? Abinda a gare mu ga wanda ake so, in ana so a yi nukiliya ya kai ko bai kai ba, to wannan aikin shi ne muka yi. Da muka yi muka aika musu report, suka bincike aikin namu.
Wannan shine matakin farko a shirin tantance yuwar kaddamar da ayyukan samar da makamashin nukiliya a wannan ƙasa da ke sahun waɗanda suka fi kowa arzikin ƙarfen uranium a duniya. saboda haka shirin ke shafar baki ɗayan yankin Afirka ta Yamma.
To gaskiya ita wuta wannan da za a samu ta hi ƙarhin Niger, wannan wuta saboda ECOWAS ake sonta, saboda shi wannan aikin da muke Nigeria ma ta yi irin shi, Ghana ma ta yi irin shi. Akwai West African Power Pool, duk wanda ya wuta za a zuwa a zuba cikin wannan kwandon mai a saida ma saura. Saboda nan zuwa shekara kamar 15 ana tsammanin ECOWAS tana da buƙatar wannan wuta ta nuclear, abinda ya kai cibiyoyi 8 a lalace, in ba a same su ba akwai matsala.
A yadda ƙasar Niger ta mai da hankali wajen mutunta ƙa'idodin da suka tsara ayyukan kafa tashar makamashin nukiliya, alama ce da ke nuna hukumomin ƙasar na da kyakkyawar niyyar samar da wadatar wutar lantarki. Dalili kenan da hukumar IAEA ta sha alwashin tallafawa wannan ƙasa don ganin ta cimma gurinta, in ji Mr. Anthony Stott da ke wakiltar mataimakin shugaban hukumar IAEA. A shekarar 2030 ne ake sa ran soma amfani da wutar lantarkin da wannan tashar makamashin nukiliya za ta fara sarrafawa, abinda ake ganin zai bada damar bunƙasa ayyukan kamfanoni da masana'antu.
Yau in aka ce an sa wutar nukiliya cikin Niger, tattalin arziki zai ƙaruwa kashi 27, yanzu fa abinda muke bada kashi 6, 27 shekara ta fara, kuma sai an yi shekara 10, kowace shekara sai ya ƙaru da 10.
Akwai wasu matakai da aka ɗauka na kare lafiyar jama'a, watakila kuma har zuwa mahalli da dabbobi.
To shine ma aikin da muke yi yanzu, magana ta harin kare dan adam, kare dabbobi da kare ƙasa da itace da komi da komi.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ga gaida Suleiman daga Niger, kuma bari mu nufi Najeriya, inda jami'an tsaro a jihar Plateau suka kwato wasu makamai tare kuma da damke wasu da ake zargi da kisa. Zainab Babaji gare ki.
Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta yi nasarar kwato makamai, albarusai da harsasai da dama daga hannun jama'a. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Ondi Adi a taron manema labarai da ya kira ya ce nasarar kwato makaman ya biyo bayan umarnin da Inspector General na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya bayar ne wa hukumomin 'yan sandan jihohi kan su tattaro dukkanin makaman da jama'a suka mallaka ba bisa ka'ida ba. Kwamishinan 'yan sandan ya ce sun kwato bindigogi 171 da harsashi mai gida 795 da wasu harsasai 131.
Let me use this medium to encourage other members of the public who are yet to voluntarily surrender same to do so before the mop-up window is closed on the 30th of April 2018.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce bari in yi amfani da wannan kafa in karfafa gwiwan sauran jama'ar da basu gabatar da makaman da ke hannunsu ba da su gaggauta yin hakan kafin a rufe kafar mika makamai da radin kai zuwa ranar 30 ga watan nan na Afrilun 2018. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma nuna wa 'yan jarida wasu da aka kama da satar motoci 11 da masu satar babura da sojan gona da ma wasu da ake zargi da aikata kisa. Na zanta da wasu daga cikin waɗanda ake zargin.
Lai na kashe wani yaro dan Fulani ne, ya sa sanu ne kan bombin doya, shine nazo in kore shi sai in kama shi sai ya gudu mana, yana kan gudu sai na harbe shi da bindiga.
Gaskiya wanda suka saka na cikin wannan halin sun gudu, ni na shiga wani hali ne, dan uwana ba lafiya, an yi kokarin asibiti ba da kuɗi, ni kadai ne babba, na neme su su ara min kuɗi, suka ce min su ga hanyar da suke da kuɗi za su iya ba ni kuɗi, kuma ana kokarin a yi aiki a asibiti. To kin ji dalilin da ya sa har na shiga wannan sana'a?
To amma shekara nawa kana wannan sana'a?
Wata biyu ne, wata biyu rak.
Cikin wata biyu nan ka kwace mashin guda nawa?
Guda huɗu ne.
To akwai matasa waɗanda suke da ƙarfi wanda ya kamata su nemi sana'a irinka, amma kuma suna irin wannan, me za ka gaya musu?
To gaskiya al'amari wanda Allah ya sa suke da lafiya da ƙarfi su yi haƙuri da irin wannan halayya namu, saboda haka yana roƙon matasa don Allah don Annabi a daure, in Allah ya baka ƙarfi da lafiya a yi ƙoƙari a nemi na kai.
Ni ba ɓarawon mota ba ne. Ni an kama ne na sai mota wurin shekara uku da ya wuce.
Shi waye?
Shi wannan Abdullahi.
Na sai da
takardu. Na takardu da komai ya bani shekara uku kenan da ya wuce.
Yanzu ina mota.
Ai mota shekara uku da sai mota ban san ma inda na sai da shugabanni kenan.
To ana maganan kai ne ɓarawon.
Na wune ne ba ɓarawon mota ba ne. Ne ma na siya ne, na siya guda biyu. Kuma ni ma ban san cewa ɓarawo ba ne a lokacin da na siya. Da aka zo aka same ni aka ce, na ce wane ya ce ya sayar min da mota, na ce ƙwarai kuwa. ina motocin suke, nace akwai inda na sayar da wani guda ɗaya a wani office, sai aka je wurin, aka je aka samu motar aka doka ɗayan, nace ban san wanda ya saye shi ba, ya zo ya saya tafi da shi ne.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Plateau ta kuma gargadi masu rufe lambar motocin su da su guji yin haka, inda ya jaddada cewa hukuma za ta damke su ta kuma gurfanar da su gaban kuliya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, bari ku mu saki komawa jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka shiga murkushe kungiyoyin saboda rashin bin doka, kamar yadda suka ce wajen kaddamar da zanga-zanga ba bisa ka'ida ba, da wasu kuma laifukan. Har yanzu dai ga Sulaiman Muna Barma.
Na ji labarin cewa suna neman da wani dan uwan namu wanda ake cewa Ali Samba.
Ya zuwa yanzu ga mace, kuna labarin su waɗannan abokai naku, wato Jori Ibrahim da Michael Zodi, ina aka yi da su ne?
Shi Michael Zodi ne ji labarin a jihar Kashi Kirki, amma shi Jori ba san ba ne da aka yi. Mun kira lafin bin mun gaya musu tana za su je su ji.
Kuna da masaniya a kan menene ake zargin su da aikatawa?
Ya kamata kowa ya gane, saboda mun lashe takobin ko cewa ba za mu yarda ba. Ai ito wanda babu adalci. Za mu yarraba a kawo mana sojawa da ƙasashen waje wanda za su makoye mu.
Kamar da ma hukumomin birnin Yamai sun sanar da ku cewa wannan zanga-zanga da kuka so ku gudanar a yammacin Lahadi haramtacciya ce. Ga watakila saboda shi ne aka damƙe waɗannan abokai naku.
Ba za mu yarraba mulkin kama karya, mulkin danniya, mulkin diktatiyar ɗan Nijar yau bai yarda da wannan.
Dazu kana cewa kamar kana da labarin ana neman ka kai ma, watakila suna da niyyar kama ka. Shin ya za ka yi kenan, za ka ɓoye ne?
Babu wani zancen ɓoye, babu wani zancen ɓoye. Wanda ku kudu ana kan rayuwa muke, kun ba ku yi wani nisa. Insha Allah za mu yi kokowa. In sun kare mai akwai wasu baya, ba sun kama su ruhu ba, tare da sun ci gari yadda ba mu ma akwai wani su. Ba mu zai kasa da tabu ce, ba mu zai kuri da halaka mu rafi.
To a gaida Suleiman da wannan rahoton. Har yanzu dai za mu sake dawowa Najeriya, inda a yayin da hukumar zaɓe ba ta bayar da umarnin a fara yaƙin neman zaɓen shekara ta 2019 ba, aka shiga wasu abubuwa masu kama da kamfe da wayo. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
Mu haɗa kai da ku bani dama, wallahi tallahi, wallahi tallahi, wallahi tallahi, zan canja fiskan siyasa.
Zahirin fara kamfen ɗin 2019, inda masu niyyar takara ke takarkarewa gabanin zaben fidda gwani. Da yawa 'yan takara kan yi kokarin fayyacewa jama'a cewa ba za su ɓace ba bayan nasara, inda masu zaɓe kan ce sun saba tura mota ta tashi a bar su a tasha. Abin da ya fito fili shine shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke da tikitin jam'iyyar APC mai mulki, in Allah ya kai mu lokacin zaben. Jigogin APC na nuna shugaban zai samu gagarumar nasara a zaben don ya taɓuka abin kirki. Ga jigon APC Muhammadu Inuwa Yahaya.
A lokacin da ake ga kamar abu ba zai yi ba, wasu sun yi ƙaba ba sun riƙe mulkin nan, suna abin da suka ga dama. Allah ya yarda da addu'ar talakawa aka kawo shi, inda ko yana da dama ne ya sake nema, kuma zai iya gyaran nan, kuma yana gyaran nan, kuma an ga gyaran nan, to babu wani hujja da zai hana shi ya fito. Kusan ma fitowar nan shi ne ya wajaba a kansa da kuma mu sauran al'umma mu bashi goyon baya.
A gefe guda ga abinda wani shugaban matasan APC daga arewa maso gabas ke cewa.
Sunana Alhaji Yunusa Isa Mbevua, Deputy Youth Leader na APC Taraba State.
Kai ma ka sani cewa yiwa fa ana jin yiwa ne, ana jin yiwa ne, dole ne mutane su faɗa. In yana so ya dawo mu samu kuriya fiye da wancan, ya cikita mana alkawari ne 2014 ne ya dauka, 2015 ne ya dauka nan, ya cikita mana alkawari.
Wani alkawari ne wannan?
Alkawari na employment, alkawari na mutane Boko Haram da corruptions da alwala mutane, kama yanzu na ya fara ba primary school nan da su 5% 10,000 yana biya ma talaka nan, ya cikita ma alkawarin shine.
Kamfen ɗin dai na wannan karo ya fi mai da hankali ne kan alkawarin samar da zaman lafiya ta ɓangaren sulhunta manoma da makiyaya ko ƙabilu da ba sa ga maciji da juna. Ga abin da mai niyyar takarar majalisar wakilai daga tsaunin Mambila Ahmed Zakari Guroji ke cewa.
Shawarwari da ya kamata a bai wa shi shugaban kasa idan Allah ya sa ya ci zaɓe 2019. Gaskiya ne ina ganin ya kamata ba a dawo da martaban sarakuna kawai ba, a karfafa shi, saboda sarakunan gargajiyanmu na Najeriya su ne kadai hanyar da gwamnatin tarayya za ta samu biyan bukata wajen tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Domin in ka duba daga lokacin da aka karya darajar sarakuna zuwa yanzu da muke maganan nan, babu irin tashina da bamu gani ba.
Kuma ni me za a ce, zafin siyasa ya ragu a Najeriya tunda ƴan adawa a karo na farko a 2015 suka amshe ragamar mulki. Ma'ana mutane sun ga kamun ludayin kowane bangaren ƴan siyasa tsakanin ƴan gabadai-gabadai da jari hujja. Nasura da Mailika, Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu koma gefe guda. Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu garzaya Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno, inda za mu tattauna da Hajiya Aishatu Aliyu Chiroma, muƙaddashiyar rajistara ta jami'ar, a lokacin da ta kawo ziyarar aiki nan ƙasar Amurka, a inda take muna bayanai dangane da yadda suke ƙoƙartawa wajen ganin an inganta jin daɗin ɗalibai a jami'ar, duk dai da kasancewar irin halin da suka samu kansu na rikice-rikicen ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram, wanda hakan bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin sun samar da yanayi mai inganci ga ɗalibai don cimma burinsu na yau da kullum.
Da hankali hanyar kullewa, aiki da ra'ayi don lashe kwakwalwa, komai tsawon dare lashewa a yiwa, komai tsawon gari sai an yi iskewa. Aha.
Abubuwan da dai ake bi a tabbatar cewa sun samu jin daɗin karatunsu shi ne, na farko wurin kwana, ko da shi bai shi jami'an namu ba, number ɗin yara ɗin da accommodation ɗin da muke da shi ba zai ɗauke su ba, amma dai an samar da wannan, da kuma azuzuwa, ko da shi ke kamar yadda ɗan uwana ya faɗa, azuzuwan ɗin duk jami'o'i suna da wannan ƙarancin azuzuwan, amma dai ba laifi dai, ana dai ƙoƙartawa. Kuma malamai, ba wai dai malaman ma sun shi makarantar ba, amma dai iya gurgudu.
To za a ga cewar da dama ɗalibai za su zo suna neman guraben karatu, wanda kuma jami'a ba ta da gurin da za ta sa ɗaliban nan. Bai kamata a ce akwai wani tsari da ake da shi ba, madadin a kora yara ko kuma a maida yara su koma gida su zauna har sai wata shekara. Babu wani tsari da kuke da shi wanda za a ba su wani gurbi su zo su yi wani karatu kamar abinda akan yi preliminary a turance ko ko remedial a turance, wanda idan aka dauka aka dauki kasa irin Amurka za a ga cewar koda yaro bai samu makin da ake nema ba, ba za a bar shi koma gida ba, za a sa shi a cikin makaranta a bashi wani tallafi ko kuma wani ainihin karatu wanda zai ainihin bashi damar ya goge domin shekara mai zuwa ya iya zama ya shiga tsarin karatun degree.
Muna da wannan tsarin, kuma abin da za a yi la'akari da shi shine kowane jami'a NUC ita take regulating din iya ɗaliban da kowace jami'a za ta dauka. So ba wai jami'o'in ne ba sa san daukan yaran ba, akwai ka'ida. To kamar yadda ka faɗa, maimakon a bar yaro ya tafi din, muna da remedial programs na arts da science, kuma akwai diploma ma za su iya shiga. In ba su samu shiga degree din ba, za su iya shiga waɗannan courses din saboda ya shiryar da su zuwa baɗi din yadda ka faɗa.
Da dama za a ga akwai matsalar ɓacewar takardu, sai a zo a ce wai takardan registration na ɗalibi ya ɓace ko ko an nemi abu kaza ba a gani ba. Irin dai waɗannan abubuwa, ko kuma a ce sakamako ya ɓace na ɗalibi, bayan ya kamata a ce duk waɗannan abu akwai tsari da aka fito da su. Wani hanyoyi kuke bi don magance wannan matsalar kar ta zo a ce ana samunta a koda yaushe?
Yanzu zancen takarda ya bata ma bai ma taso ba, don komi yanzu ana yin shi online ta yanan gizo. To zancen takardan registration ya bata ko sakamako ya bata, babu wannan yanzu, komi online ake yi. Ko results in yara yanzu ana sa musu shi ta yanan gizo, suna ma duba tun kafin su iso makaranta, ma tun daga gida suna samu su gani.
To da dama za a ga cewar wasu iyayen yara sukan koka da yanda ainihin dangantaka take kasancewa tsakanin malamai da ɗalibai da kuma dangantaka tsakanin su malamai ko ma'aikatan jami'o'i da kuma iyaye. A wannan babbar matsala ce wanda idan aka ce babu dangantaka kyakkyawa tsakanin iyayen yara ko ɗalibai da ma'aikatan jami'o'i akwai matsala. Ya kuke kokarin ainihin ganin kun kawo kyakkyawar dangantaka tsakanin ɗalibai, iyaye da kuma malamai da kuma ma'aikatan jami'o'i?
Ma dangantaka ban gane ba, dan ai in yaro ya zo makaranta ne ya samu koyarwa, an koya masa yadda ya kamata, yayi jarabawan shi ya samu sakamakon shi, ko ni dangantaka kuma da yafi wannan?
Eh, da dama za a ga cewar ɗalibai za su zo sun yi duk waɗannan abubuwa, sun bi ka'idoji da ya kamata, amma kila za a ga malami kila saboda wani dalili zai zo ko kada yaro a jarabawa ko kuma kada wata budurwa ko danya neme ta ko wani abu makamancin haka, wanda wannan matsala ce babba a cikin jami'o'in Najeriya. Malami ya nemi ɗaliba kila bata son shi ko wani abu makamancin haka, ko kuma malama ta nemi kuɗi a hannun ɗalibi, waɗannan matsalolin ya ake ƙoƙarin magance wannan matsalar?
Waɗannan matsaloli sai dai a ce dai a dadi, amma a yanzu kam yana in wuya dai ka ji cewa wai malami ya kada wata don ya neme ta taki da sauransu, yana da ɗan wahala. Dan yanzu ma yadda ake jarabawa ma kaman namu jami'a an mai da shi e-exam. Aka je kai e-exam ne kuma na'uran ita za ta mayi makin ma.
To ana nufin kenan kamar jarabawar kammala shekarar farko ita ma a kwamfuta za a yi ta kenan, ba malami zai makin jarabawa ba kenan?
Haka an fara e-exam daga mataki na farko zuwa na ƙarshe.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu buɗe sabon babi da wasu shawarwari da hanyoyi da suka kamata a bi don inganta ilimi a Najeriya da ƙasashe makwabta. Muna mika godiya ta musamman ga babbar baƙuwar tamu, Hajiya Aishatu Aliyu Ciroma, mataimakin rajistara a Jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Sai mai ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To a gaida Malam Yusuf. To masu saurari, sai amana aikin gafara, ba za mu iya kawo muku shirin masu sauraron mu ko ra'ayoyin masu sauraron mu saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfin mu. Yanzu dai ga Hafsat ta dawo da labaran duniya, amma ko shi ma a takaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu shugaba Donald Trump na nan daram akan kudirinsa na janye sojan Amurka daga kasar Syria, duk da kalaman da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi na cewa ya cusawa shugaban na Amurka ra'ayin kada ya janye sojojin. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar mummunan farmakin ta'addancin da aka kai ranar Asabar inda ta gabata akan wani barikin sojan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke arewacin ƙasar Mali. An kashe aƙalla soja ɗaya na rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a lokacin wannan harin da aka kai a barikin da ke Timbuktu, kuma an raunana mutane da dama ciki har da sojoji bakwai na Faransa. Tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka, wato FBI, James Comey, ya ce shugaba Donald Trump baya da cikakkiyar tarbiyya da kamun kan da zai iya shugabantar Amurka, kuma akwai shaidar da ke nuna cewa shugaban ya taɓa yunkurin hana doka ta yi aikinta.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Julie Lathers Gresham wadda ta ba da umarni, da kuma injiniya mu na wannan lokacin Bill Baba, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda ya kamata a kawo ƙarshen rikicin 'yan Shi'a da hukumomin Najeriya, wanda sau da yawa kan kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyi. Wassalam.
mu ne mu